Wata kungiya da ta damu da al'ummar Ronda Kulere a karamar hukumar Bokol kenan jihar Plateau, wato Concerned Ronda Kulere People, ta bada shawaran bada tallafi wa makiyaya ta yadda za su kebe dabbobinsu a shinge maimakon yawon da suke yi, lamarin da kungiyar ke ganin mataki ne da zai kawo ƙarshen fito na fito da makiyaya da manoma ke yi. A taron manema labarai da kungiyar ta kira, mai magana da yawun kungiyar Macan Makut yace idan gwamnati za ta tallafa wa makiyaya su kebe shanunsu a shinge kamar yadda masu kiwon kaji, awaki da aladu ke yi, zai taimaka wajen rage tashin hankalin da ake samu a sassa daban-daban na ƙasar nan.
Mun kira ɗan jaridu ne mu gaya musu cewa kullun ana kuka ne kawai gashi abu kaza ya faru, amma dai babu wanda ya fita takamaimai yace to ga maganin wannan al'amari. Shi yasa muka ce kowanne mai aje saniya yakan samu wurin da ana kira shinge da Hausa ko kuma haga da fulful day. A ce idan gwamnati za ta bayar da dan taimako domin su dan gyara shi shingen nan ya zama da kyau, wanda za su iya suna ciyar da shanukansu a wurin, kuma zai sa su samu shanukai wanda za su zama masu kyau, a nan gaba za su iya su fitar da shanukan nan su kai kasan waje su siyar da su, kaga a haka kuma za mu taimake mutanen mu.
To da shike kungiyar ta ba da shawara ne kan kiwon dabbobi musamman ma shanu. Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Miyatti Allah reshen jihar Plateau, Nura Muhammad.
Idan aka ce shinge, guri ne dan kankani wanda zai ishi shanu su kwana, irin wannan shinge ba zai yiwu ba. Kuma a ce shinge babba wanda turanci ake cewa ranching, wanda za a ɗebi hekta mai yawa a baiwa shanu su a shuka ciyawa a ciki, a yi ruwan sha a ciki. Akwai lokacin da na kira gwamnati in Najeriya na ce ina dajin sambisa da ake amfani da ita ake kaiwa Najeriya hari, a ɗauki wannan dajin gaba ɗaya a inganta shi a ce an baiwa Fulani makiyaya. Yanzu dajin birnin Gwari har yau ba a samu abin da za a yi da wannan dajin ba. Ba a baiwa makiyaya ba, ba a baiwa manoma ba, ba a ba gwamnati ba ta amfana da shi ba. Ta haka a ɗauki wannan filayen a ba su makiyaya, sannan gwamnati ta inganta gurin. Ku ga ko da wannan abin ba zai yiwu ba.
Shi ko Farfesa Yusuf Traki, wanda ke ganin matsalar ta fi kamari ne a shiyar tsakiyar Najeriya, ce wayi
waɗanda suna shigo da bindigogi suna kashe-kashe da daddare, gwamnati da police da soja ba su kwace bindigogi daga hannun waɗannan mutane, to yaya za a bar mutane a ƙauyuka a zube haka ba tsaro? So shi yasa magana TY Danjuma, wato ya ari muryoyi yan Najeriya da suke a Najeriya ta tsakiya, wato Middle Belt, ya yi magana a dukkan madadinsu ne, kuma haka suke gani, kuma haka suke tunani, kuma haka yake.
Karamar hukumar Bokos dai ta sha fama da tashin hankali da ya yi sanadin rasa rayuka da dama, ciki har da na wani babban basarakin gargajiya mai daraja ta ɗaya, yayin da mutane da dama suka ƙauracewa mahallansu suke gudun hijira. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.